is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masarar mu jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alod da kuma Niya dukkan su a zangon FM. Za ku iya masararin wannan tasha ta hanyar wato sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da subahin litinin 12 ga watan Oktoba shekara ta 2015 sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri ga kanun labarai
Hare-haren kunar bakin wake da wasu ƴan mata ƴan kungiyar Boko Haram suka kai kasar Kamaru ya kashe akalla mutane 9 da raunana mutane 29 Gwamnatin kasar Turkiya ta ce mutane 160 da suka ji rauni a harin da aka kai ranar Asabar har yanzu suna kwanciya a asibitoci 65 suna cikin mawuyacin hali. A kasar Isra'ila ma bata canja zani ba domin jiya Lahadi an sake zubar da jini a tarzoma da aka yi makonni biyu ana yi tsakanin Isra'ila da Falastinawa.
To Allah ya kyauta.
A shekarar da ta wuce 2014 mun samar da magani ga mutum fiye da 6,000 mai irin wannan rashin lafiya sannan kuma mun kwantar da mutum 502 waɗanda yake mu muka dauki nauyin su a wannan asibiti kuma kowane muna biya masa 36,000
Shugaban kwamitin zakka da wakafi na jihar Sokoto Alhaji Muhammadu Lawal mai doki kan kulawa da masu tabin hankali a jihar daga Saudiya kuma ƴan Najeriya 145 ne aka tabbatar sun mutu a turmutsin da aka yi a Muna Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya
Assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran Tagwayen harin kunar bakin wake na bam sun kashe akalla mutane 9 da raunana mutane 29 a arewacin kasar Kamaru a harin da jami'an tsaro suka dora laifin su akan ƴan yakin sa kan kungiyar Boko Haram hukumomi sun faɗa a jiya Lahadi cewa hare-haren da aka kai Kamfaleri kusa da garin Mora wasu ƴan mata guda biyu ne suka kai tashin bam na farko da aka tada kusa da wata kasuwa ne ya fi jikkata mutane jami'ai sun bayyana cewa yawancin waɗanda suka ji rauni sun ji mummunan rauni A ranar Asabar ma ƴan kungiyar Boko Haram sun kai hare-hare a ƙasar Chadi suka kashe kusan mutane 40. Hare-haren da ƴan kungiyar Boko Haram suke kaiwa sun kashe kimanin mutane 20,000 da sa kimanin mutane miliyan 2 rasa matsugunan su a ƙasashen Najeriya da Kamaru da Chadi da kuma Jamhuriyar Niger.
Jiya Lahadi dubban mutane suka yi ca a titunan birnin Ankara ƙasar Turkiya yawanci suna kururuwa da la'anar gwamnatin ƙasar. Wannan al'amari ya faru ne a yayin da kasar ke juyayin waɗanda tagwayen harin suka ritsa da su wajen wani gangami da ya kashe akalla mutane 97. Wasu dubban mutane kuma sun yi zanga-zanga a birnin Diyarbakir na Kurdawa kudu maso yammacin kasar. Gwamnatin kasar ta ba da rahoton cewa mutane 160 da suka ji rauni a harin na ranar Asabar har yanzu suna kwanciya a asibiti 65 daga cikin waɗannan adadi suna cikin mawuyacin hali. Babu dai kungiya da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma masu nazarin harkokin Turkiya sun ce hare-haren sun yi kama da hare-haren kunar bakin wake guda biyu da aka kai a watan Yuli kusa da kan iyakar kasar da Syria da ya kashe mutane 33 daga baya ne kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan hari
Jiya Lahadi an sake zubar da jini a kasar Isra'ila inda makonni biyu kenan ake yin tarzoma tsakanin Falastina da Isra'ila ba tare da kowane bangare yana tayin samun zaman lafiya ba wani harin da Isra'ila ta kai da jirgin saman yaki a Gaza domin mai da martani ga harin roka da Falastinawa suka kai ya kashe wata mace mai juna biyu da ƴarta ƴar karamar yarinya jami'an kiwon lafiya sun ce matar da ƴarta din sun mutu ne a lokacin da ginin da suka boye a cikin rushe mutane da dama ne suka ji rauni daga bisani a jiya Lahadi harbe-harben da Isra'ila ta yi ya kashe wani yaro ba Falastinawa ne dan shekara 13 da haihuwa a lokacin da aka yi arangama a wajen wani bincike kusa da birnin Ramallah na gabar yammacin kogin Jordan Jojojin Israila sun ce masu zanga-zanga sun kai musu hare-hare da duwatsu da kuma kulaben da aka durawa kanan zar aka sa kyalle a bakin su aka cinna musu wuta. Palestinawa sun ji rauni a lokacin da aka yi mummunar zanga-zangar.
Ita kuma kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaki akan yan tawayen Syria da nufin taimaka wa gwamnatin Bashar al-Assad sake kwace yankin da ta yi hasarar sa. Rasha ta ce hare-hare da ta kai sun afka wa sansanoni guda 63 suka lalata 53 daga cikin wannan adadi. Yawancin hare-hare a jiya Lahadi ta kai akan yankin Talsikik na lardin Idlib da ke hannun yan tawayen Syria. Rasha ta bayyana wuraren da ta kai wa harin a zaman yankunan da suke hannun yan tawayen ISIS. To amma kuma yawancin wurare da ta fadi ba yan kungiyar ISIS bane suka mamaye su, amma wani bangaren yan tawaye da ke fafatawa ne da gwamnatin shugaba Assad. A wata hira da wani gidan talabijin na Rasha da shi, shugaba Vladimir Putin ya kare shishigin da Rasha ta yi a Syria. Yana mai fadin cewa ta dauki matakin ne domin daidaita al'amura a kasar da kuma samar da kafar aida wajewa a siyasance.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Majalisar Dokokin Iran ta ba da amincewar wucin gadi ga dokar da ta baiwa gwamnatin ƙasar damar ƙaddamar da yarjejeniyar tarihi da ta kulla da gigan ƙasashen duniya a ƙanshirin nukiliyar ƙasar. Dokar ta tanadi baiwa gwamnatin Iran izinin dakatar ko kuma janyewa daga ƙaddamar da ƙa'idodin yarjejeniyar idan ƙasashen yammaci suka karya alƙawarin ɗage takunkumin da suka azama ƙasar. Wani lokaci a wannan makon ake sa ran ba da amincewar ƙarshe a kan wannan doka. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa tattauna dokar da aka yi ya fuskanci muhawara da zargin juna tsakanin babban mashawarcin Iran Ali Akbar Salehi da wani ɗan majalisa da ya yi barazanar kashe shi. Gwamnatin Iran ta ce yarjejeniyar da ta kulla za ta kare shirin nukiliyar ƙasar a yayin da ta wani ɓangare kuma za a ɗage takunkumin kare tattalin arzikin da aka azamata.
Sakamakon bayan zaɓe guda biyu sun nuna shugaban Belarus Alexander Lukashenko a zaman wanda ya lashe zaɓe daga gagarumin rinjaye a wa'adi na biyar a zaɓen da aka yi jiya Lahadi da yawancin jam'iyyun masu hamayya suka ƙaurace masa. Sakamakon sun nuna shugaba Lukashenko ya samu kashi 80-84 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada. Zaɓen da wakilan ƙungiyar haɗin kai da matakan tsaro na Turai da ake cewa OSCE a takaice suka nazarta. Yau Litinin nan idan Allah ya yarda ƙungiyar ta OSCE za ta gabatar da rahoto daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Kamfanin dillancin labarin Reuters ya ambaci majiyoyin diplomasiya na faɗin cewa a shirye ƙungiyar EU wato ƙungiyar tarayyar Turai take ta ɗage takunkumin da aka azawa ƙasar aƙalla na wucin gadi. Yawancin 'yan takarar shugaban masu 'yan hamayya an kama su bayan zaɓen da aka yi a shekara ta 2010 yayin da 'yan sanda suka kama dubban masu hamayya. Sai da tsohon ɗan takara Nikolai Stakevich ya shafe kusan shekaru biyu a gidan yari kafin haka kwatsam shugaba Lukashenko ya ba da umarnin sakinsa a watan Agusta tare da wasu fursunonin siyasa guda biyar. Ana zaton ya sako 'yan siyasan ne domin ƙira ƙasashen yammacin duniya su ɗage takunkumin da suka aza a ƙasar saboda yadda gwamnatinsa take musguna 'yan hamayya. Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
The total number of Nigerian pilgrims confirmed dead is
to madalla. Za ku ji yawan mutane da suke fama da tabin hankali da hukumar zakka ta jihar Sokoto take taimakawa, amma bari mu bude shirin da rahoto daga Saudiya da yake cewa adadin 'yan Najeriya da suka rasu a yamutsin wajen jifar shedan ya haura zuwa 145 kamar da Nasiru Adamu Likaya zai yi bayani cikin wannan rahoto.
Adadin masu fama da matsalar ko inji masana a kullum dada karuwa yake tare da wasunsu da dama da ke gararan ba akan tituna ba tare da samun kulawa ba. Hakan ya sa gwamnatin jihar Sokoto ta hanyar kwamitin ta na zakka.
The total number of Nigerian pilgrims confirmed dead is 145.
Kwamishinan labarun hukumar alazan Najeriya Dr. Sale Okenwa ke bayyana karin alazan da aka tabbatar sun rasu a sakamakon turmutsutsun tafiya jifar shedan da yanzu suka kai 145 daga 99 alƙaluman baya. Zuwa yanzu dai ana binciken gano mutum 165 da ba tantance shimfata suka yi ko su din ma Allah ya amshi kansa. Har yanzu dai mutum 7 ne 'yan Najeriya ke karɓar jinya asibitocin Saudiya, inji hukumar alazan da zuba idon jakadun Najeriya Tijjani Hamman Joda da ke Riyadh da Ahmed Umar da ke Jidda. Shugaban hukumar alazan barista Abdullahi Mukhtar Muhammad a jawabinsa ga manema labaru a ofishinsa da ke Ummul Jud Makka ya ce san ba gaskiya bane wani faifan bidiyo da ake yayatawa da ke nuna tamkar ba a mutunta gawakin alazan da suka rasu.
Kamar wanda suke cewa sun je Jidda sun ga gawakin mutane a yashe, wannan ba gaskiya bane ba, domin duk gawakin wanda suka rasu din nan an bar su a cikin garin Makka ne, kuma an musu jana'iza a cikin garin Makka. Wasu suna yaɗa hotuna na cewa an musu jana'iza ce ta bai ɗaya, wannan shi ma ba gaskiya bane ba. An yi jana'izan kowane mamaci ne a bisa matsayinsa na mamaci, shi kadai aka yi masa sutura, kuma shi kadai aka yi masa kabarinsa, shi kadai aka sa a cikin kabarinsa. Akwai hotuna da ake yaɗawa na cewa ranar da abin ya faru an zo ne an yi amfani da motar ɗiban shara aka dinga ɗiban ɗan adam, shi ma ba gaskiya bane ba, domin mutum ya dubi hoton da ake amfani da shi da kyau ba irin hoton jamra da ake da shi bane ba. Yanzu hoton jamra da ake da shi yanzu jamra ce da aka yi shi da ado na dutse, wancan kuma siminti ce zalla. So jamra ce ta dada, wani ya ɗauki hoton mutane a nan gefe sun mutu, nan kuma hoton jamra da motar ɗiban shara tana ɗiban shara, aka ja da'ira aka nuna kaman sharan nan mutane ne ake ɗiba, kuma ba gaskiya bane ba.
Shugaban hukumar alazan dai da ke bada tabbacin taimakawa ƴan uwan waɗanda ke amsar jinya ta hanyar biza don su zo nan Saudiya su duba majinyatan ya ce hukumar na nan na bin tallafin nan da Sarki Salman ya yi wa ƴan uwan waɗanda ƙugiyar gini ta rikito a kansu.
Ofishin jakadancinmu da ke Jidda suna da cikakken bayanin waɗannan, za su bibiyi haƙƙin waɗannan mutanen domin tabbatar da cewa an karɓi haƙƙinsu, an ba hukumar alazai ta ƙasa. Ita kuma hukumar alazai ta ƙasa za ta bi hanyoyi na shari'a ta hanyoyin jihohinsu domin ta miƙa ma magadansu.
Cikin alazan Najeriya da suka rasu sakamakon rashin lafiya kusan su 20, shugaban hukumar alazan jihar Adamawa Kabiru Mubi ya ba da wannan labarin.
Akwai alhajinmu guda ɗaya wanda Allah ya ɗauki rayuwarsa a Madina. Tun a Yola ɗin ya gaya ma ɗansa cewa shi idan ya zo Madina zai rasu, kuma hakan ya faru. Yana sauka a airport ya suma, aka kai shi asibiti bai ƙara magana ba har Allah ya ɗauki rayuwarsa.
Zuwa yanzu dai hukumar alazan ta ce ta dawo da kimanin alazai 40,000 cikin 66 jihohinsu daban-daban a Najeriya. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Makka.
Wai Allah, ni dole in kuka, kai ni dole in kuka.
Duk da cewa babu cikakken alƙaluma kan matsalar masu fama da larurar gushewar hankali a Najeriya, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce daga shekara ta 2007 kimanin kashi 20 cikin 100 na 'yan ƙasar suke fama da wannan matsala. Ga Murtala Faruk Sanyina da ci gaban wannan rahoto.
Adadin masu fama da matsalar ko inji masana a kullum daɗa ƙaruwa yake, tare da wasunsu da dama da ke gararan ba a kan tituna ba tare da samun kulawa ba. Hakan ya sa gwamnatin jihar Sokoto ta hanyar kwamitinta na zakka da waƙafi su ma wani shiri na musamman da ke da manufar kawar da mahaukata a kan tituna ta hanyar yi musu magani da kuma basu tallafi domin daidaita rayuwarsu. Muhammad Lawal Maidoki shi ne shugaban kwamitin na zakka da waƙafi na jihar Sokoto.
A shekara muna kashe fiye da miliyan 24 domin ba su magani ko a kwantar da su ko kuma su sha su tafi. Bayan wannan mukan dubi abinda a sanadin rashin lafiyar su, in aka sallabe su mukan taimaka musu da su koma cikin al'ummar su, kuma sannan mukan yi kokari kuma samu musu sana'a idan suna da matsalar sana'a domin rayuwar su daure su koma cikin sauran jama'a. A shekarar da ta wuce 2014 mun samar da magani ga mutum fiye da 6,000 mai irin wannan rashin lafiya, sannan kuma mun kwantar da mutum 502 waɗanda yake mu muka ɗauki nauyin su a wannan asibiti, kuma kowane muna biya masa 36,000 a kowane wata har Allah ya ba shi lafiya. Wannan kwamiti kuma ba ta da bare, ko daga cikin jihar Sokoto Kakwaɗo ko daga makwabtanmu, wannan lalura ta same ka, wannan kwamiti tana ɗaukar nauyi saboda Allah.
To sai dai kuma kwamitin wanda ke samun kudaden shiga daga gwamnatin jihar da kuma tallafin hukumomi da daidaikun jama'a ya ce yana fuskantar kalubale wajen aikin na tallafawa masu tabin hankali.
Muna samun turjiya ga wasu jama'a na su ba mu ƴan uwan su mu kai su wannan asibiti domin su samu taimako. Muna kira ga masu kula da al'amarin da ya shafi yaki da shan miyagun kwayoyi domin daga cikin babban matsalar da muke huskanta a wannan bangare akwai waɗanda rashin lafiyar su ta shaye-shaye ce kuma ta burkuta musu kwakwalwa. To irin waɗannan mutane muna da matsala da su da yawa don ciyon su bai cika saurin warkewa ba. Kuma gashi ya shafi mutanen da an matasa waɗanda ya kamata ce suna wajen samar da abin moriya ga kansu da kuma al'ummar ƙasa domin samun ci gaba. Ka duba yanzu a ce a cikin jiha mun ba mutum 6,000 maganin taɓin hankali. Ai ga san akwai tashin hankali.
Ko baya ga ɗaukar nauyin yiwa masu taɓin hankalin magani, kwamitin yana kuma gudanar da yekuwar faɗakar da jama'a dangane da muhimmancin kula da lafiyar da ta shafi kwakwalwa da kuma kaucewa dukkan ababen da kan iya kawo matsalar ta taɓin hankali a cikin al'umma. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna.
Saboda gwamnati kuma na kowa da ne duk lokacin da mulki ya zo ya kamata kowa ya amfane shi. Tunda dadan da aka yi da advisor da special wire duk da aka yi ba za ka samu Hausa Fulani daga
su. Littafi wanda muka rubuta mun yi zancen dokoki na kisa da kasashen waje da nan ƙasanmu.
Rahotannin nan guda biyu, ɗaya daga jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya kan siyasa da ake gudanarwa, jihar guda kuma daga jamhuriyar Nijar kan hukuncin kisa, za ku saurare su cikin shirin Hantsi da Ikon Allah. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 17 na dare. Ga Ibrahim Alfahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yau muna kan batun kisan da ƴan sanda suka yi ma wani bawan Allah mai suna Yahaya, wanda shi da iyaye da ƴan uwansa suke zaune a shinkafa ta jihar Zamfara a bakin iyaka da Isa a jihar Sokoto, inda aka kashe Yahaya yana cikin yankin jihar Sokoto. A makon da ya shige mun ji ta bakin Bashar, abokin marigayi Yahaya, wanda ƴan sanda suka sauko da su daga kan wata mota su biyu, Yahaya ya kwace ya gudu. Mun ji bayanin yadda ƴan sandan masu yin sintiri suka komo da Yahaya wurin da suke tare ababen hawa. Rai hannun Allah, ko magana baya iya yi, ko zama baya iya yi. Karshenta da Yahaya ya mutu, a nan aka yada gawarsa su ƴan sandan suka yi tafiyarsu. Kafin nan sai da suka karbi kuɗi naira 1,500, wai kuɗin beli, daga hannun shi Bashar suka ce wai sun sake shi da marigayin, wanda a lokacin yake kwance rai hannun Allah. A nan gefen daji, ƴan sandan suka bar wannan gawa tasa, inda yayarsa ta zo ta tsince shi, yayar da tun farko ita ce ma ta aike shi ya siyo mata kaji a wani ƙauye.
Sadiya Shehu Shinkahi, Kara Sabuwa.
Yaya kike da shi mamacin?
Ƙannena ne, shi ne mabiyina na biyu.
To kaman ke daga bakin inda ki sani za ki mana bayani tun daga aikin shi da kika yi da kuma abin da ya shafe ki dangane da wannan al'amarin da ya faru.
Sahiya ta waye sahiyar Lahadi, sai ya zo na bashi kuɗi 37,000 ni ce sauman kaji. Shi kenan can zuwa ƙarfe huɗu na la'asar, sai matar shi ta zo man da cewa innata ta ce Yahaya ya rasu. Sai na ce mata ga mutuwa ba a mamakin mutuwa, amma ga mutuwa akwai mamaki cikinta. Sai na ce waye faɗa muku? Sai ta ce a ni dai innan mu ta ce in zo in faɗa miki. Sai na ce to shi kenan, ina da wani makwabci ana ce mai Araga ɗan Yunel da wani Sama'ila Abdullahi Abuga Kurawa. Sai na ce dan Allah su taimaka man mu ta asibitin Isa wurin bincike, an ce ƴan sandan Isa sun ɗauko shi. Shi kenan, ko da mun ka ta asibitin Isa mun ka tai wurin yan sanda na Isa sai sun ka ce mana su ba ni report da ya taho musu tunda sahi suka aiki ba hadarin mota kuma ba mutuwa amma ga dan sanda gudanan su hada mu da shi ya mu tafi asibiti wurin bincike sai mun ka tafi asibiti wurin bincike asibitin malam babba sai sun ka ce su ba wani abu da sun ka gani amma mu tafi asibitin daji sai mun ka tafi asibitin daji mun ka tafi bisa titi muna tahiya sai Kabiru Julia ce mana yana da lambar wani chairman din Unil na tike mu bari ya buga mai waya sai ya buga mashi waya yace dan Allah baka samu wani rahoto na hadarin mota ba ko na mutuwa sai yace a shi ba wani rahoto da ya samu amma dan Allah mu yi hankuri ya bincika ya jiya shikenan an yi minti 10 sai ya bugu mana waya sai an katse da mota sai yace lalle ga yana ya ji rahoto na mutu na mamaci kuma ga yana ma kusan gawar yake amma mu taho daidai nan gidan auta za mu iske su bisa titi tsaye shikenan sai mun kai ta tahiya muna zuwa gidan auta sai mun ka tadda gawar sai na tadda ta an ruhe ta da bedi sai ni cire bedin din sai ni ce a lalle ya hayya ne
ba wani da ke gawa kai kuka taras ba wani dan sanda ko wani abu tare da ita
babu kowa wajen gawa din bakin daji sun ka aje shi wajen titi ba wani wanda a tsare da shi ya mun dai iske ke shi kwanci sai na ebe bedin din da ni ebe bedi sai ni ce to ya hayya Allah shi maka rahama wanga aike da ni yoma haka Allah ya kaddaro da kaiya sai na ce to ba komai sai mutanen gari suka taro re sai na ce dan Allah ku taimaka man ku sa man shi ga mota sai sun ka taimaka sun ka sa man shi mota sai shi dan sandat Sama'ila Abdullahi sai ya ce mani ke san mu matsalan mu ta yan sanda idan mun ka tare da shi gida ko an ruhe shi sai an tonike shi tunda kasar sabon birni an kai wa gabanna dan hakan ga ko taho mu tahi sabon birni sai ya buga mu wani dan sanda waya ya ce ga wata gawa nan ne ta wani kanan mu mun gani bakin hanya nan gidan auta ga mu nan ta wurin ku ko da mun ka zo hammun iski ke su mu suka jira sarkin gobir ya turo dogon rai guda 2 da yan sanda 3 da likita na asibitin sabon birni ya auna shi an ka dauki hoto nai an kai rubuce-rubucen da za a yi an ka ce to mu taho da gawa gida a ruhi shikenan sai mun kayo gida shi wannan shine abin da ya faru ga Yahaya
mahaifin marigayi Yahaya ma yayi karin haske na abin da ya sani game da kisan da aka yi ma ɗansa
sunana Alhaji Shehu Bakona Daji Shankai
Malam Shehu ina so kai min bayani ta kaman me menene ya faru da dan danka Yahaya
wato abin da ya faru ga dan dana Yahaya ya taita aike shi can kaso take so mata kaji saboda haka suna su biyu tare da wani aboki ne wanda aka ce ma Bashar na Haji sai sun ka ce su sauko da cikin motar nan da shi Yahaya da shi Bashar su yan sanda sun ka tare su cewa su sauko saboda hakan ga sai sun ka sauko sai sun ka ce musu ku salla can shikenan sai sun ka kama shi wannan Bashar sun ka an shi taguwa ce sun ka sa hannuwa ne ba sun ka daure to da sun ka daure shi Yahaya sai ya kuce musu sai ya tai can wani gari ana ce mishi tashabbaga ruwa sai wani ya taho ya ce musu yaran nan da waka bila ga ya can tashabbaga ruwa sai daya ya hawo ta mota ta zo da saniya ta tai sai ya shiga. Yahaya bai san dan sandan nan yana cikin wannan mota ba, yana zuwa sai ya kame shi. Da ya ga ya ƙarhi ne sai ya bugo maguda, yace ya yau sauri ya taho shi, kuma sai ya samu wani mai mashin sai ya goro shi. Ya goro shi ya taho sai sun ka shiga cikin gero da Yahaya. Bayan sun yi mai abin da za su yi mai sun ka ɗauko shi, sun ka zo sun ka ce ma wannan abokin Tahiya, ta ga abokin ka nan mun kawo, ka samu mota wadda za ka ɗauka ta. Sai ya ce to bari ya shiga kasuwa ya samu mota. Shi wannan yaro Bashir sai ya taya ta. Da ya taya ta sai ya nufa wani ƙauyensu can kusan Sayan Benin. Sai ranar Talata sai an ka zo ana nema ne cewa ya zo wannan aboki ne da an ka kawo masu tare ya rasu. Ya rasu ga hannun 'yan sanda. Sa'an nan shi kwamishina na 'yan sanda an buga mai don cewa sun kai cantar gawa sun kai. Amma lokacin nan sai Sani ya buga mai cewa ga halin da ake ciki. Shi da sai ya ce waɗannan 'yan sanda a aika mai da su can Sokoto. Yanzu haka ma suna nan CID office su 'yan sanda. Bakin abin da na sani kenan.
Idan Allah ya kai mu ashiri na gaba, za mu nemi jin ta bakin hukumomin 'yan sanda a jihar Sokoto, sannan kuma za mu ji ta bakin shi mahaifin Yahaya kan abubuwan da suka faru ko kuma suka kasa faruwa tun bayan kisan da aka yi maɗansa. Masu sauraro, a madadin Murtala Faruk Sanginna, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya.
Ku kasance da mu cikin shirin Hatsira nan Laraba. Za mu kawo muku maimaicin wannan shiri ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Tagwayen harin ƙunar baƙin wake na bam sun kashe aƙalla mutane 9 da raunana mutane 29 a arewacin ƙasar Kamaru, a harin da jami'an tsaro suka ɗora laifinsu a kan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Boko Haram. A ranar Asabar ma 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun kai hare-hare a ƙasar Chadi suka kashe kusan mutane 40. Jiya Lahadi, dubban mutane suka yi ca a titunan birnin Ankara a ƙasar Turkiyya, yawancinsu suna kururuta la'anar gwamnatin ƙasar. Wannan al'amari ya faru ne a yayin da ƙasar ke juyayen waɗanda tagwayen hari suka rutsa da su wajen wani gangamin da ya kashe aƙalla mutane 97. Wasu dubban mutane kuma sun yi zanga-zanga a birnin Diyarbakir na Kurdawa a kudu maso yammacin ƙasar. Gwamnatin ƙasar ta ba da rahoton cewa mutane 160 da suka ji rauni a harin na ranar Asabar har yanzu suna kwance a asibitoci. 65 daga cikin wannan adadin suna cikin mawuyacin hali. Ita kuma ƙasar Rasha ta ƙaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen Siriya da nufin taimakawa gwamnatin Bashar al-Assad sake ƙwace yankin da ta yi hasararsa. Rasha ta ce hare-haren da ta kai sun afkawa sansanoni guda 63 suka lalata 53 daga cikin wannan adadi.
To madalla, gaishe ki. Da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tayi na Salihu Garba. Kamun na madadin Jim Mai Ali da Julie Lazarus Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Haman da ya riƙa mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku. Mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.